sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25 31 da 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi, sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau 25 ga watan Satumba na shekarar 2019. A cikin shirin namu na yanzu, za mu leƙa birnin New York a nan Amurka, inda ake babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya domin jin halin da ake ciki, a yayin da shugabannin ƙasashen duniya ke ci gaba da gabatar da jawabai a babban zauren. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan matakan da kuke gani ya kamata hukumomi su dauka don kawar da yaɗa labaran ƙarya da mummunar aƙida a shafukan sada zumunci na zamani. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 1-202-205-2655. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar, sannan kuma za mu kawo muku labaran wasanni daga ƙasar Ghana, amma duk sai bayan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Shugaban kasar Iran Hassan Rouhani ya shaidawa shugabannin duniya yau Laraba a farfajiyar Majalisar Ɗinkin Duniya cewa babu wata yarjejeniya da za a cimma da Amurka muddin bata cire takunkumin da ta kakaba mata ba. A baya mun cimma matsaya ba tare da cire takunkumi ba, amma yanzu ba za mu yi hakan ba. Ku cire takunkumin sannan mu zo mu sake zaunawa don tattaunawa, a cewar Rouhani. Amurka ta ɗauki wasu ƙwararan matakai akan kamfanonin man Iran tun bayan ficewarta daga yarjejeniyar nukiliya ta shekarar 2015 wadda ta takaita ayyukan makaman nukiliyan Iran. Amma tuni Iran ta wuce adadin da aka shata mata, tana mai cewa wasu ƙasashe da suka kulla yarjejeniyar da su ba sa mutunta ka'idojinta, musamman tana so ta ga an sassauta mata takunkumin da aka kakaba mata. Bayanan tattaunawar shugaban Amurka Donald Trump da takwaransa na Ukraine Vladimir Zelensky ta tabbatar ta wayar tarho a watan Yuli ya bayyana cewar Trump ya buƙaci hukumomin ƙasar Ukraine da su binciki tsohon mataimakin shugaban ƙasar Joe Biden. 'Yan jam'iyyar Democrat na cewa ya tabbata tattaunawar da shugaba Trump ya yi da shugaban ya yi shi ne don cimma wani manufofin ƙashin kansa, amma shugaba Trump ya ce babu wani abu da suka tattauna a kai da bai dace ba. 'Yan jam'iyyar Republican da dama sun kare shugaban yau Laraba, suna masu cewa rubutaccen jawabin bai bayyana da wani abu na laifi ba. Yadda kuka dauki wannan tattaunawar ta waya kamar akwai wani mummunan abu a cikinta, Trump kenan yake bayyana ma manema labarai. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Prime Minister Burtaniya Boris Johnson na kokarin wanke siyasar shi tun bayan hukuncin kotun kolin kasar da ta yanke hukunci jiya Talata da cewar bukatar shi ta dauka a dakatar da majalisar kasar ya saba wa dokokin kasar. Hukuncin na nuni da cewar 'yan majalisun za su koma bakin aiki a yau Laraba, ana kuma ci gaba da ƙarin matsa mishi lamba domin ya yi murabus a kan mukaminsa. Burtaniya dai za ta fice daga jerin ƙasashen tarayyar ƙungiyar Turai daga ranar 31 ga watan Oktoba, amma wannan ikirarin nasa na Brexit don ficewa daga cikin jerin ƙasashen ya shiga cikin rudani. Alƙalan kotun 11 duk sun amince da hukuncin ba tare da hamayya ba akan yunkurin na Johnson, suka kuma kira wannan hukunci da cewar hukunci ne na bakin iyakar karfin gwamnati. Matakin baiwa sarauniyar Ingila shawara ta dakatar da majalisar zai iya hana 'yan majalisar gabatar da ayyukansu kamar yadda kundin tsarin mulkin kasar ya tanadar, a cewar babbar alkalin kotun Brenda Hill a jiya talata. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce duk da yake Amurka ba ta neman rikici da wata ƙasa, to ba zai yi ƙasa a guya ba wajen kare muradin ƙasar. Amurka ta kashe kimanin dala triliyan 2.5 tun bayan zaben shi a matsayin shugaban ƙasa don ƙarfafa sojojin ƙasar, wadda ƙasar ita ke da ƙarfin soji mafi ƙarfi a faɗin duniya. Ya shaida hakan ne a zauren Majalisar Ɗinkin Duniya da suke ci gaba da shawarwari a yau, cewa yana fatar Amurka ba za ta taɓa amfani da ƙarfin da take da shi ba ga kan kowa. Trump ya ƙara jaddada cewar Amurka ba ta neman faɗa da kowa. Fatarsa shi ne su zama na ba su ci zarafin wani ba. Trump ya ƙara da cewar Iran ita ce babbar matsalar duniya, ya ce tana zaluntar 'yan ƙasarta, kana tana rurrutu bala'o'i da ayyukan ta'addanci a bakin iyakokinta. Muddin hakan ya ci gaba, Amurka za ta ci gaba da ƙaƙaba mata takunkumi, za su ci gaba da zaman cikin ɗauri. Sauran shugabannin da suka hada da shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron da ta Jamus Angela Merkel sun buƙaci Trump da Rouhani su zauna don tattaunawa bayan taron shekara-shekara don kawo ƙarshen takaddamar da ke tsakanin ƙasashen biyu. Amma duk da yunkurin bai cimma nasara ba, suna nan muna nan amma ba mu cimma wata matsaya ba, a cewar Trump a jiya talata. Amma Rouhani na yunkurin ya nuna alamun cewar a shirye yake ya sake zama don tattaunawa, muddin Amurka za ta cire wannan takunkumi da ta kakaba musu.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To da farko za mu fara da batun taron kolin Majalisar Ɗinkin Duniya da ake yanzu haka a birnin New York a nan Amurka. A jiya talata ne shugaba Muhammadu Buhari ya yi jawabi a gaban zauren majalisar. Abokin aiki na Baba Yakubu Makiri ya dan gutsuro mana kaɗan daga cikin jawabin. Yanzu kuma za mu koma gare shi don jin ƙarin bayani akan muhimman abubuwan da shugaban ya faɗa a lokacin taron. Baba Yakubu, muna jinka.
Wato jawabin da shugaba Muhammadu Buhari ya yi kuma da ya ji hankalin wato mahalarta wannan babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya da ake yi a New York shine magana da ya cewa wato wurin shekaru 74 kenan da aka kafa wannan babban kungiya ta duniya ga baki ɗaya Majalisar Ɗinkin Duniya, da nufin a kiyaye ko kuma da nufin zama duniya ta zama abu daya, a fidda bambancin launin fata, a fidda fifita wata fata akan wani ko wani jinsi, zaman lafiya da kwanciyar hankali su ne abin da ake so. Yace amma a daidai wannan lokaci mai muke gani a duniya yau, duk abubuwan da aka kafa wannan Majalisar Ɗinkin Duniya don saboda a magance yau su ne abin da suke faruwa, shine bambancin launin fata, fifita wani jinsi, kyamar baki, kyamar juna, tsano da wasu abubuwa. Ya ce ko shakka babu waɗannan abubuwa suna yin barazana ga ainihin zaman lafiya da kuma manufofi na wannan kungiya ko kuma Majalisar Ɗinkin Duniya. Sannan bayan haka zancen wato sauyin yanayi wanda ya nuna cewa sauyin yanayi yana barazana ga baki ɗaya rayuwar bil'adama, inda yake nuna cewa gwamnatinsa tana iya bakin kokarinta da tabbatar da ganin ta magance matsaloli da sauyin yanayi suke haddasawa. Ya ce akwai matasa da gwamnati ta ɗauka da suka kai miliyan 25 za su dasa bishiyoyi a ko'ina a faɗin Najeriya. Sannan ya nuna cewa tafkin Chadi mutane 40 million ke rayuwa da wannan tafkin, amma yau tafkin na tsotsewa, wanda hakan ke kawo fatara da yunwa da abubuwa da dama na matsaloli ya nuna cewa yana kira ga wato kasashen duniya su bada gudunmuwa na shawarwari da sauransu yanda za a ceto waɗannan mutane miliyan 40 da suke amfani da tafkin Chadi da wasu ma ƴan wato ko kuma ce da sarori da gwamnatin sa ta samu a cikin ƴan shekaru da yayi mulkin Najeriya.
To ba haka waɗannan muhimman abubuwa ne shugaban ya tabo a jawabin da yayi.
Yayi bayani abin da yake nuna cewa ta kafafen yada ko kuma sada zumunta nan ne ake samun matsaloli da ake dora labaran ƙarya da kuma ake dora abubuwa da musamman matasa suke gani wanda yake sa ana samun tsado ana samun tashin hankali da yace ya kamata ma'aikatu ko kuma kamfanoni da suke da ko kuma suke na sada zumunta su tashi haikan su rika tantance ko kuma su duba irin labaran da ya kamata suna dorawa akan shafukan su.
To yanzu me ke faruwa a nan birnin New York din wajen taron?
To yau dai wato masu zanga-zanga ne suka mamaye a ko'ina suna zanga-zanga musamman waɗanda suke ikirari cewa a kasashen su ana ko kuma ba a samu rayuwa mai kyau ana fama da matsalolin talauci, yunwa, rashin lafiya, rashin tsaro da sauransu. Yau su ne suka mamaye waɗannan wurare. Yau shugaban kasar Ghana zai yi jawabinsa yau da yamma. To dalilin haka mutanen Ghana da suke ganin cewa wato akwai abubuwan duba da abubuwan gyara a kasar Ghana sun fito suna zanga-zanga ce sa zaki ji hayaniya ana yin hayaniya a kasa. To wannan su ne mutanen da suke wannan zanga-zanga. Ina tare da mutum ɗaya zuwa biyu da zan yi magana da su a game da dalilin da ya sa suka fito wannan zanga-zangar da suke yi. Ajiya da farko sunanki ki gwada min me yasa kika fito wannan zanga-zangar.
Sunana Hajiya Rukayya, na fito Ghana ne unguwa ta Madina. Ni kuma ina garin Ghana ina je a gida abubuwan da ke tafiya gida daga nan ga ya sa ni ma na fito wanga zanga-zanga.
To yanzu kuma muna tare da
Ibrahim mama wallahi ka fara da ala to abin da sai muka fito saboda abubuwan da ke tafiya gida ne ba mu gane musu ba mutumin nan yayi muna alƙawari daban-daban lokacin yakin neman zabe amma sai gashi Allah ya bashi nasara ya ci nasara ya zo ina mulki yau kusan shekara biyu kenan duk alƙawaran da muna ba mu ga ya cika ba.
To banda mutanen Ghana wani kasashe ne kuma suka fito suna zanga-zanga?
To yanzu haka na ga mutanen Togo suna nan, na ga mutanen wato M Biafra su kuma suna nan sun taru suna zanga-zanga.
Yan Najeriya
su da matansu sun taru sannan akwai yan Gini dazu na ga yan Senegal ma da sauransu.
Allah gaida Baba Yakubu Makeri. Kamar yadda kuka ji a jawabin shugaba Muhammadu Buhari ya ja hankali akan yadda wasu ke amfani da kafafen sada zumunci don yada labaran ƙarya ko na ƙiyayya. Shin ko wani matakai kuke gani ya kamata hukumomi su dauka don hana wannan? Abinda muke so mu ji daga gare ku kenan, amma kafin mu bude layukan wayar mu ku dan shakata da wannan wakar.
Mazan Allah magani, annabin Allah na magani, talakawa ma na magani, kaga dan tilan kula da su. Tun da jirgin birnin Yamani, shi jirgin birnin Ingila, to ja kaɗa da Italiya in yi ɗan koka ya kariya. Bakin wannan gangana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba a saye kaga kayan sayar kai a nan. Kaza ga cikin Lagos kuma ga ba shi ga laina shi ga labincin zabadin an kafa haka ke calaran duk sun kafa dubu babban kantikin su wai dudan talakawa an kai mutukan talakawa sai du waɗannan dola galibin jirgin zama mai rubujin tsiyaka ga shi ma ba zai tashi ba to idan talakawa ya shiga. Shin jirgin ƙasa Taliya dan talakawa an kai dama su da yake shiga sannan zai dawo da su sannan su ne za ya kai sannan zai dawo da su mutukar talakawa a shiga kaga jirgin ba zai tashi ba. Talakawa dan muku gargaɗi gwamnatin wani in ba naku ba ai yana da wuya ta kula da ku.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu buɗe layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta, sai ku saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari ɗaya 202-205-2655.
To mun samu kira na farko daga Yobe.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Suna na shugaba Abubuwan Zam, kasuwar da Maturu.
To muna jin ka shugaba.
Masha Allah. Wato bisa wannan maudu'i naku, a gaskiya maudu'i ne wanda ya kamata a yaba muku, musamman ma dangane da ƴan uwa na ƴan media yadda suke watsa labaru na farfaganda. To yana da kyau duk wanda ya san zai watsa labaru ko kuma ya shiga media ya yi wasu maganganu da kalamai, to ya tabbatar fa cewa fa abin da ya sani ya faɗa. Kar ya yi wa shugabanni kage, kar ya yi wa duk kowa ya makar mutum masa kasabi. Abin da ya tabbatar cewa haka ne, to ya rubuta. Amma in ya sabanin haka, ina kiran hukuma gaskiya ya kamata su ɗau mataki a kansa, don irin wannan danna ga shi ne zai ɗan kawo problem tsakanin jama'a. Mu kuma muna son zaman lafiya ne, ku dace lafiya. Sunan Abubuwan Zam, kasuwar da Maturu.
To mun gode shugaba Abubuwan Zam da ra'ayinka, yanzu kuma za mu je jihar Plateau.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga jihar Plateau?
Me magana kala komanda ne daga cikin garin Bukur, jihar Plateau.
To komanda, muna jinka.
To watan gaskiya tsakani da Allah, ya kamata gwamnati ta tsaya da kafanta akan dukkan waɗannan masu yaɗa irin abubuwa ko kuma social media din nan. Watan da mu dai da muka san cewa dai maganan social media din ɗan jaridu ne, muka sani da cewa za su kawo mana labarai, za su kawo mana rahotanni. Shi kuma yanzu ya zama social media kuma ga yin abubuwan nasu ba a tsayawa a gaban su, kuma a ci abin da yake gaskiya, sai a kai watsa abin da yake.
Bala komanda, ko muna tare? To ina ga layin Bala komanda daga Plateau ya goce, yanzu kuma za mu je Kaduna.
To Hajiya Maram Dauda, barka da lasariya.
Barka. Ka dai da wa muke magana daga Kaduna?
Sunana Mursala ne, ina kiran ku daga garin Gasa a Kaduna, tarayyar Najeriya.
To Malam Mursala, muna jin ka.
To a gaskiya ya kamata a ce ita gwamnati ta tashi haikan, ba a yi ta yayata ba, musamman ma shi wannan ministan nan, shi Ali Fantami din nan. Ya kamata tun da fannin ya shafe shi ya tsaya haikan sosai aiki, saboda abin ya lallace. Za a ɗauko hotonka a haɗa baka sani ba, a watsa a yi ma ƙazabi, ko kuma a ƙirƙiro labaran ƙarya a watsa a yi ƙazafi, amma ba wani abu da zaki ga ana bi ana yi. Amma in dai kika ga kaman manya ne masu ƙasa ka aka taɓa, to san da za su zakulo kowaye wayannan abubuwan. To abin da muke ƙara musu haka, za a ga hotuna bidiyo na baka, musamman a Najeriya, gaskiya kamata a ce wannan gwamnati ta ɗauki mataki a kan irin wayannan shafuffuka. Da fatan Allah zai ba da nasara su gyara. Tashi lafiya.
To mun gode Malam Murtala daga Kaduna, yanzu kuma za mu je Bauchi.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Bauchi?
Sunana Ali Ayu mai kafet.
To muna jin kamalan Ali.
Wallahi gaskiya social media din nan kamata yi dama a ɗauki mataki sosai a kai, don babu abin da yake saurin hargitsa jama'a. Kamar ya kawo tashin hankali kamar a social media din nan, yanzu nan za a yayata abu, a gali kuma ba haka bane ba. To don gaskiya ya kamata gwamnati ta ɗauki mataki, ta sa ido a kai, duk wanda zai faɗi magana ta alheri.
Haka Malam Ali, mun gode. Har yanzu dai muna nan a Bauchi, mun sake samun wani kira.
Kuna tare da Kabiru mai kaji, cewa mun kungiyar zaɓi san kan taimakon juna na karkon ga kirfi.
To Malam Kabiru mai kaji, muna jin ka.
Wannan kan ne namu ɗan miliya.
Eh.
Gaskiya kamata a ɗauki mataki a kansu.
To kamar wannan irin mataki kake gani ya kamata a ɗauka? Kamar wannan irin mataki kake gani ya kamata a ɗauka?
Mataki abin da ya kamata a yi, hukuma ta ɗauki mataki a kansu, a sa idanu a kansu, kuma su tura abubuwa wanda bai dace ba, na ɓata shugabanni da al'umma. A kama su kawai, ya kasance ɗan gidan yari, ma za ka yi zakai gidan yari, ka hora su. In ba haka ba, za su far guba su ƙasar Najeriya gaba ɗaya.
To mun gode Malam Kabiru mai kaji, mun gode. Yanzu kuma za mu je Katsina.
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Katsina?
Kina tashi gaba Iliya ne kanci da shayi garkin Daura.
To To shugaba Iliya muna jinka.
Eh hakika wannan gwamnati ya kamata ta kawo mataki tunda duk wani kamfani na wanda yake ba ka labare gwamnati ta san da shi. To kuma dan an ce dama an za ka yi abu ka fada da yayi. Dan ka kaje ka tsira da jama'ar kasa ko kuma jama'ar duniya gaba daya a zo ta samu ta yan gari ka ga dabin da ka ja kai ne ka ja kuma za ka gaba da gwamnati. To muna yin ku fata alheri kuma Allah wani ne ka tsare mu gaba ki daya daga shugaba Iliya da sarkin shaidar tun daura da fatan za ku ta lafiya.
To amma mu ma mun gode shugaba Iliya daga Katsina yanzu kuma zamu je Kano.
Na'am. Mai magana Rabi'u mai jarida kofar Rombe daga nan garin Kano.
To muna jin kamalan Rabi'u mai jarida.
To na'am ni a shawara ta hanyar za ku fita dangane da matsalolin masu yada zancen ƙarya a Facebook shine bayanai gidigido abu na farko dai duk wanda aka ga ya yada labari na ƙarya hanyar da za a bi a kama shi ai maganar shi ne duk wanda yake da account na Facebook dole ba abu da account na Facebook sai kana da lambar waya to lambar wayar nan sai a yi tracking din ta a gano wa yake da wannan lambar har ya samu damar yin ƙarya hanya ta farko kenan hanya ta biyu idan kuma mutum ya kuɗa account sa na Facebook ne ta hanyar email kuma email ba a iya hada shi dole sai da lambar waya kin ga wannan hanyoyi guda biyu idan ana son a kano gaskiya to dole a dinga bin hanyar su sai a dinga yin tracking daga haka ne mutum zai daina yada labaran ƙarya a ciki kuma mutane ya kamata su sani.
To ina ga layin Malam Rabi'u mai jarida daga Kano ya goce amma a gurguje bar mu je Kaduna. To Malam Bello Sokoto muna jin ka.
Alam da gaskiya wannan abin da ake a yayin gizon nan da internet da aka gaskiya sai a bata mana tarihi ko suna kawo cikin ta kasa kuma da take ta mata a tonshi ko wurin da gaba din internet in dai a goyin bayan ne a cikin internet din to da gizi suka ta balla ida da fada a kwata fada ya kino ne a cikin ajiya ga kaza kaza saboda kuma ina ba gwamnati shawara ta soke gaba din wannan internet Allah shi ne san mu inda zama lafiya.
Malam Bello Sokoto kace a soke internet din gaba daya?
Eh. Eh to, haja masu waje kawa. Ina ta fada, ina ta abuwa, ina ta gaje, ina ta atus. Ni ana yi ne hola, ara yi ne. Ya mun dinga.
To mun gode Malam Bello Sokoto amma kuma daga Kaduna. Ga wani kiran mun sake samu. Assalamu alaikum. Yawa muke magana.
Ina magana, ina da magana da Alhaji Madugu ya saurari.
To Alhaji Madugu muna jin ka.
Wato shi wannan magana communication da kuma taimakon da mutane zai ba mu. To gaskiya idan Allah ya taimaka aka ba shi goyon baya gaskiya za a samu nasara babba. Domin sai ka adanci da muhimman ayyukan da ake aikatawa a Najeriya.
To kamar wani irin goyon baya kake fatan za a ba shi domin ya iya cimma wannan buƙatar?
Goyon bayan zan ba shi da shi ne duka a toshe abubuwan kudurorin da bai kudurin a tsarinsa.
To mun gode da ra'ayinka kuma anan za mu dasa aya wajen ɗaukar wayoyinmu sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake ba ku wata damar domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku a kan wani batun na daban. Yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC agogon mu anan na cewa karfe 4:53 yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Wasanni a takaice.
Yanzu kuma labarin wasannin ne da Ashanti Gold da ake saran za ta tashi daga birnin Accra zuwa kasar Morocco yau da wata tawagar mutum 30 domin karawa da RS Berkane a zagaye na biyu na gasar Cup Confederation Cup da za a yi a State Municipal de Berkane a ranar Juma'a. Kungiyar na tattare ne da ƴan wasa 18 da jami'ar 12 wadda ke fatan isawa gaban RS Berkane bayan talan lasa su da ci 3-2 a zagayen farko na karawar su a Abuwa shi makonni biyu da suka wuce a wata ci gaba kuma san ciko ta kwai ita ma din ana sa ran za ta tashi zuwa sosai a Tunisia gobe in Allah ya kai rai domin zagayen na biyu na karawar su na Cup Champions League inda za ta kara da Etoile Sportive du Sahel a Stade Olympique de Sofi a ranar Juma'a kwatakwa dai ita ma fatar ta iza zuwa sashin nan na samun kuɗi na Champions League kayan da talallasa ita da sahil da cibi da nema makonni biyu da suka wuce baba yara sports stadium da ke kuma ta zagayen farko na karawarsu kwatakwat farko rabin lokaci ta jefa kwallo na farko sa'annan baya an dawo hoto rabin lokaci kuma ta jefa kwallo na biyu duk kwatakwat da Ash Golden sun samu karin giwa da dawowar wa'an wasannin su da sun tafi su kai wa Black Stars team B wasa da karawar da suka yi da Burkina Faso a ranar Lahadi. Tsohon captain din Black Stars in Ghana Steven Appiah ya yi kira da ayi wato maniji mai kyau da kuma renon yan wasa matasa daga ranar ƙungiyoyi a cikin ƙasar domin ciyar da babban ƙungiyar ƙasar da su. Mai koyar da Barcelona wasa Ernesto Valverde ya faɗa cewar ko a jikinsa babu wata tabuwar da ke damunsa game da makomansa duk da cewar clubin ɗinsa bata so ma sakan bana da kyau ba. Yana mai watsi da ra'ayin cewar zakarar ta Spaniya na fama da matsala. Yan mun koma kuma ga maganar baya da kyau ta yi Lionel Messi da Megan Rapinoe ne sun kashe manyan lambobi a daren Litini bayan sallashi kyautayi mafi girma na ɗan wasan da sun ka fitowa na ainihin hukumar FIFA wato the best FIFA football awards kenan inda aka ambata Messi a matsayin wanda shi ne yake duka magaji iya wasa a karo na shida yayin da Afrika na kyautar wannan ran kwallo na mata na duniya bayan ta karfafa wa Amurka zuwa ga cin kofin duniya da ta yi kyautar mai tsaron gida da yafi kowa na FIFA kuma ya tafi ne ga mai tsaron gidan na Liverpool Alisson Becker. Da wannan labari muka yi ƙarshen labarin wasannin Ridwan Allah Mukhtar Abbas a shirin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
Tuma da la yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaice.
Ro a takaicen dai shine shugaban kasar Iran Hassan Rouhani ya shaidawa shugabannin duniya yau Laraba a farfajiyar Majalisar Dinkin Duniya cewar babu wata yarjejeniya da za a cimma da Amurka muddin bata cire takunkumin da ta kaka ba mu kasar ba. A baya mun cimma wannan yarjejeniya ba tare da cire takunkumin ba, amma yanzu ba za mu sake yin wannan ba sai an cire takunkumin kamun mu sake zama teburin tattaunawa. A cewar Rouhani, Amurka ta ɗauki wasu ƙwararren matakai daga akan kamfanonin man Iran domin ta ga cewar tun bayan ficewa da suka yi daga wannan yarjejeniya ta shekara ta 2015. Bayanan tattaunawar shugaba Donald Trump da takwaransa na Ukraine Vladimir Zelensky ya tabbatar ta wayar hannu a watan Yuni ya tabbatar da cewar Trump ya buƙaci hukumomin ƙasar ta Ukraine da su binciki tsohon shugaban mataimakin shugaban ƙasar Amurka Joe Biden. ƴan jam'iyyar Democrat na cewa ya tabbatar da cewar wannan tattaunawar akwai wani abu da yayi don neman cimma ƙashin kansa. Prime Minister Britania Boris Johnson na kokarin wanke kansa a siyasa tun bayan hukuncin kotun kolin kasar da ta yanke hukunci jiya Talata da cewar bukatar shi ta dakatar da majalisar dokokin kasar bai daidai da kundin tsarin mulkin kasar ba.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah kai mu za ku ji abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya na gabatar da shirin da kuma Mr. Daniel Brown da ya hada shirin da Bada Umarni da injiniyar mu Mr. Yan, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.